Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo gida bayan ganawa da shugaban Trump a fadar White House. Rundunar ƴan sanda ta gurfanar da sanata Dino mai layi gaban kotu a Lokoja. Magistrate Abdullahi ya ki bada beli. Dan Mambila Ismaila Dahiru ya yi kiran gujewa yada jita-jita don samun salama mai dorewa a tsauni.
Ba wai babu damuwa ba, ba wai kisan ba. But level na propaganda, level na irin maganan yadda ake tafiya, is not only just Allah yake bada mulki. Yau Dari zai zama governor. Kake kai ba za ka bi shi ba. To ya kake so Allah yi?
Yankunar bakin waki sun tada bomba daidai sallah zara mubi inda mutane da dama suka rasa ransu. Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya hori masu tafsirin Ramadan da dagewa kan yi wa matasa nasihar illar shan kwaya.
Hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a Najeriya kusan miliyan 14 kuma miliyan 12 duk da arewacin Najeriya suke. Ku yi ta bayani matasan mu su gane amfanin yin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani.
A karo na biyu babban sojojin ƴan sanda bai bayyana ga majalisar dattawa ba bayan majalisar ta gwale wakilin da ya tura. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ko yanzu zamu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Fatsu Simon Lado daga jihar Kano da shugabar kungiyar musulmi ta tallafawa mata da matasa Malama Rabu Atisyan Ahmad daga Kaduna. Ga Fatsu Simon Lado.
To, assalamu alaikum ƴan uwana ƴan arewa. Ina so in jawo hankalin mu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu, musamman yankin mu na arewa. Ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. To, don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To, duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suke je samu zaman lafiya da su. To, waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya a asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. To, don haka ina kira ga ƴan arewa, musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alƙur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shi ne zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shi ne zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam.
Ita kuwa Malama Rabu Atu cewa ta yi.
Arewacin Najeriya, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu, kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban, aiki mun halitta su maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban. amma Allah tabaraka wa ta'ala ke san mu san junan mu san tayar rabe ya san inyamuri ya san bahaushe da sauran su kuma kuma muna kira ga ƴan uwa musulmi da takawa da tsoron Allah ƴan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi kaje wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu kai irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya yake wa mai yu'min billahi yahd qalba duk wanda ya yi imani da Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shiryar da zuciyarsa kuma ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar dan adam shine halakar aikin dan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya ce ka tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din dan uwa musulmi kada mu manta kowanne dan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wacce take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wacce take matatta ba ka dan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta ya halicce ta shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunani shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al-khair man bai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake so ma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya sannan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shi ne wanda baya so a zauna lafiya sannan mu tsare harshenmu kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lalle dan adam fa sai bude baki yayi wata magana ba face a zance wannan magana akwai raqibi da atidu a tare da ita kunnan dan adam kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah muke roƙo a cikin rayuwar mu
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan ayyocin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da luwana.